Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi a gofar Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8 da rabi kenan a gogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa jami'an tsaro sun ce har yanzu suna nan kan kama 'yan bindigan nan da suka addabi yankunan Arewa maso yamma. Kuma a nan ne ma suka samu nasarar kashe dan bindigan nan Ali Dogo da aka fi sani da Yellow. Za ku mu leƙa jamhuriyar Niger, inda gwamnatin ƙasar ta jaddada aniyar soma zartar da tsarin inshorar manoma da makiyaya a shekarar 2023. Sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda Hassan Tambol zai gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma fa kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ministan tsaron ƙasar Ukraine na shirin yi wa manema labarai bayani kan tattaunawa ta baya-bayan nan da kungiyar tuntuɓar juna tsakanin Amurka da Ukraine a Brussels a yau Laraba, inda ministocin tsaro na kungiyar tsaro ta NATO su ma suka gana a can domin tattauna yadda za ta taimaka wa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha. Sakatare janar na kungiyar NATO Jens Stoltenberg ya ce da manema labarai yau Laraba cewa tattaunawar za ta kasance kan yadda za a ƙara ƙaimi wajen taimakawa Ukraine, kuma babban abin da ya sa a gaba ƙarin kayayyakin tsaron sararin samaniya na Ukraine. Stoltenberg ya ce taron ya zo ne a wani muhimmin lokaci don tsaronmu, yayin da 'yan makonnin da suka wuce an samu tashin hankali sosai a yakin tun bayan mamayar Rasha a watan Fabrairun da ya gabata. Ya ce kungiyar NATO ta aike da sakon cewa a shirye suke su goyi bayan Ukraine na tsawon lokacin da za a ɗauka. Amurka ta ce tana duba buƙatar ƙasar Haiti na neman agajin tsaro, yayin da ake samun ƙaruwar taɓarɓarewar tsaro da tsananin rikicin jin ƙai. Babban jami'in diflomasiyyar Amurka a yammacin yankin Brian Nichols na kan hanyarsa ta zuwa ƙasar tsibirin Caribbean ɗin a yau Laraba don tattauna halin da ake ciki. Wasu gungun 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai ne ke rike da wasu sassan babban birnin ƙasar Port-au-Prince, kuma sun toshe hanyar shiga babbar tashar man fetur ɗin ƙasar tun tsakiyar watan Satumbar da ya gabata. Wannan ya ƙara ta'azzara mummunan halin da ake ciki na jin ƙai, lamarin da ya yi illa ga samar da wutar lantarki da ruwan sha mai tsafta da kwashe shara da kuma yadda asibitoci za su iya gudanar da ayyukansu. A ranar Juma'a da ta gabata, gwamnatin Haiti ta baiwa Prime Minister Ariel Henry izini ya nemi a gaggauta tura wata rundunar soja ta musamman ta ƙasa da ƙasa da za ta taimaka wajen daƙile gungun masu aikata laifuka. Wata kota a ƙasar Myanmar da sojoji ke mulkin ƙasar ta yanke wa hambararriyar shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi hukunci kan laifuka biyu na cin hanci da rashawa a yau Laraba, a cewar mutanen da suke da masaniya kan lamarin. Sabon hukuncin ya hada da ɗaurin shekaru uku da take yi yanzu haka. Ana zargin Suci da karɓar cin hancin dala 550,000 daga hannun ɗan kasuwa Manwik, sai dai ta musanta zargin, kuma ana sa ran za ta ɗaukaka ƙara. An tsare Suci a watan Fabrairun 2021, yayin da sojoji suka hamɓarar da gwamnatinta tare da kwace mulki. Tun daga wannan lokacin ne aka yanke wa Suci hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari bisa wasu laifukan cin hanci da rashawa da magoya bayanta suka ce bita da kullin siyasa ne. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da zanga-zanga adawa da gwamnati ke ci gaba da ruruwa a birane da garuruwa a ƙasar Iran tsawon makonni huɗu, domin da bata al'ummar Iran da ke zaune a ƙasashen ketare sun gudanar da zanga-zanga akan titunan Turai da arewacin Amurka da sauran ƙasashen duniya, domin nuna goyon bayansu ga abin da wasu da dama ke ganin ya zama ruwan daraga a ƙasarsu ta asali. Kama daga waɗanda suka tsere a shekarun 1980 bayan juyin juya halin musulunci na Iran a shekara ta 1979 zuwa wasu matasa 'yan Iran da aka haifa kuma suka girma a manyan biranen yammacin duniya, da dama daga cikin al'ummar mazauna ƙasashen waje sun ce suna jin haɗin kan manufa da alakar da ba ta ba ganin irinta ba tare da zanga-zangar da aka yi a gida sakamakon mutuwar wata mata ai shekaru 22 da jami'an Hizba Iran suka tsare. Tarihi Danish mai shekaru 52 mai binciken kare haƙƙin dan adam wanda ke zaune kuma yana aiki a birnin London na ƙasar Burtaniya ya ce na ganin wannan a matsayin wani sauyi ga Iran ta fuskoki da dama. A koyaushe muna da kurakuran siyasa da suka raba mu, amma a wannan karan mutane suna cewa na tare da mata abin mamaki ne, abin ya faru cikin sauri, kuma wannan tunanin tsakanin Iraniyawa ya kasance mai ban mamaki. Wani babban jami'in tsaron Taiwan ya faɗa yau Laraba cewa ƙasar Sin na duba abin da ya faru a yakin da ake yi a ƙasar Ukraine don samar da dabarun yaƙi ga Taiwan da suka haɗa da amfani da jirage marasa matuka da kuma matsin lamba na tunani. Taiwan na yin nazari a hankali kan darussan yaƙin Ukraine da sanin yadda za ta mayar da martani idan ƙasar Sin, wacce ke kallon tsibirin da ke mulkin demokuraɗiyya a matsayin yankinta, ta gwada yin amfani da ƙarfin tuwo wajen aiwatar da da'awar ikon mallakarta. A watan Agusta ne ƙasar Sin ta gudanar da atisayen soja a kusa da yankin Taiwan domin nuna fushinta kan ziyarar da kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kai birnin Taipei, kuma ta ci gaba da gudanar da ayyukanta na soji tun daga wancan lokacin, duk da cewa yana tafiyar hawainiya. Da yake jawabi a majalisar dokokin ƙasar, babban daraktan hukumar tsaron ƙasar ta Taiwan Chen Min-tong ya ce ƙasar Sin tana mai da hankali kan abubuwan da ke faruwa a Ukraine.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotannin mu. Jami'an tsaro sun ce har yanzu suna kan kai hare-hare kan 'yan bindiga da suka addabi yankunan arewa maso yamma, kuma a nan ne suka samu nasarar kashe ɗan bindigan nan Ali Dogo da aka fi sani da Yalo. Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikira ya aiko mana.
Mai magana da yawun rundunar mayakan saman Nigeria Air Commodore Edward Gabkwede ya ce cikin ruwan bama-bamai da mayakan saman suka yi a yankin yadin da ke karamar hukumar Giwa ne a jihar Kaduna aka samu sa'ar kashe kasurgumin dan bindigan nan Ali Dogon da aka sani da Yalo. Shi da wasu mabiyan shi sama da guda 30 da aka ce sun fake ne a gidan wani Alhaji Gwarzo. Shi ma dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya tabbatar da kashe Yalon, sai dai kuma ya ce wasu bayanan da suka shafi harkar tsaro na sirri ne.
Haka din ne ana nan ana wannan ayyuka na musamman wanda ake yi, kuma alhamdulillah kwaliya ba ma kawai biyan kudin sabulu take ba, amma dai saboda wasu dalilai na tsaro ba ma son mu yi wasu maganganu.
Wasu suna cewa ai labarin nan na kashe Yalo din nan kamar wani labari ne mai girma, amma ba a ji daga bakin ku ba?
Ai an ji daga gare mu abin da ya auku, to amma ba a gudu ana susan kasa har yanzu ana wannan aikin. To kagan ba ku abu ne mai yiwuwa ba kana wannan aikin musamman wanda yake tattare da wasu bayanai na sirri, ka kuma fito kana wasu maganganu fiye da kima, kuma don Allah don Annabi a yawaita goyon baya wadda ake baiwa jami'an tsaro da kuma gwamnati.
Daya daga cikin shugabannin al'umma a yankin karamar hukumar ta Giwa kuma tsohon dan majalisar dokokin jihar Kaduna Alhaji Muhammad Bawo Coco Talban Shika ya ce suna ganin saukin har-haren 'yan bindigan sai dai kuma akwai gyara.
To alhamdulillah yawanci dai ana ganin canji gaskiya, don a kwanan nan abubuwan sun dan samu sauki ba kaman baya ba. Yanzu ba a samun irin waɗannan abubuwa sai dai ɗaiɗaiku wanda ba za a rasa ba.
Kenan ka ce yaƙin nan da ake cewa ana yi da 'yan bindiga musamman da jami'an tsaro ke bi daji yana dan nuna muku da sauyi?
Yana nuna da sauyi, sai dai matsalar shi ne duk abin da hukuma za ta yi ta san inda waɗannan mutane suke. Zunan in an koro su ne sai su yi nan. Ya kamata kuma mu shawara da za mu bayar ga su jami'an tsaro ba wai su je su yi harbe-harbe a cikin daji su dawo ba. In ko ba jami'an tsaro sun shirya sun shiga dajin har sai sun ga bayan ƙarshen wannan al'amarin ba, to wannan al'amari ba mu ga ranar ƙarewar shi ba gaskiya.
To ko me masana harkokin tsaro ke gani game da nasarar da jami'an tsaro ke yi akan 'yan bindigan? Manjoy Hashin Komerta ya ce a kosu abubuwan lura.
To hakikanin gaskiya dai abinda ake faɗa na cewa an kashe wannan shugaba na ƴan bindiga wanda ake yi wa lakabi da yelo abin farin ciki ne ga al'umma kuma abin ayaba wasu rundunonin tsaro na ƙasa ne. Duba da cewa irin wannan shugaba wanda yake da kusan faɗa aji a wannan yanki da yafi mai da hankali yana banna yana cin karen shi babu waka kamar an sare gwiwan wayansu daga cikin magoya bayan sa ne. Amma cin nasaran ba shine kuma dalilin da zai sa a sake sake jiki a sake koma gidan jiya ba. Muna fata kuma abin ya dore sakamakon irin al'amura da ke tasowa na siyasa. Ta yiwu duk wannan yunkurin da ake yi dan a kauda hankalin mutane ne. Duk da dai kusan dole ne su jami'an tsaro a ci gaba da ba musu dan ka a sare musu gwiwa akan irin kokarin da suke. Amma daidai gurgudu al'amari na siyasa dole ya sa a yi zargi me yasa gwamnati can baya bata mai da hankali ta fuskanci wannan abu ba. Tare da fatan dai su daure da irin wannan kokari da suke yi.
Kimanin watanni biyu kenan da jami'an tsaro suka fara bibiyar ƴan bindiga har cikin dajin da wannan kuma yayin sanadin sarwantar rayukan ƴan bindigan da dama. Abin da yasa aka ƙara samun saukin harhare a wasu sassan jihar Kaduna duk ko da ke yanzu dai akwai dauki daidai na ƴan bindigan a wasu sassa. Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikira. Gwamnatin jamhuriyar Niger ta jaddada aniyar soma zartar da tsarin inshorar manoma a shekarar 2023 da nufin takaita dimbin asarar da bala'in ambaliya da sauran illolin canjin yanayi ke haddasa manoma da makiyaya. Sule Mumuni Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Sama da miliyan 40,000 na sefa ne aka kesta cewa suna salwanta a kowace shekara a nan Niger a sakamakon ambaliyar ruwa ko sanadiyar sauran bala'o'in da ke afkawa gonaki da filayen kiwo da wuraren kamun kifi. Lamarin da ke shafar miliyoyin mutane galibin su mazauna karkara da ke dogaro akan waɗannan ayyuka. Dalili kenan gwamnatin wannan ƙasa ta fara hangen aiki da tsarin inshorar manoma kamar yadda abin yake a yanzu haka a ƙasashen Afirka da dama. Ministan ayyukan jin kai Alhaji Lau Magashi ne ya bayyana haka a taron manema labaran da kwamitin nazarin hanyoyin shimfiɗa tsarin inshorar manoma ya kira.
Misali a gonarka kana samun dame 100 to sai zamanto wannan gona mai dame 100 kai ya dace a ce in an hori ya faru ko ruwa ya zo ya cinye kamar shekarar bana ruwa guri da yawa kaga wajen girgir guri da yawa ruwa ya cinye to kamar irin wannan sai ya zamanto a ce to cikin eka guda in kana samun buhu 5 yanzu a wannan eka guda zaka ba tasirin su kudin buhu 1 kenan kamar jika 20 ko jika 15 a wannan eka in shekara bata zo daidai ba Allah ke yi don wannan asirin sa da ka zuba wannan kudin buhu 1 ita za ta zuba maka buhun ka 5 ko ka buhu 4 dangance da yanda kuka tsaida da ita.
Da yake magana da yawun kungiyar manoma da makiyaya ta platform Paysan Jibo Banya mamba a wannan committee ya fayyace irin amfanin da ke tattare da wannan tsari idan ya tabbata.
Ka kai ka dauki taki bashi, ka kai ka dauki iri bashi, ka zo ka sa cikin gona ruwa ya sanye duka babu wani tallafi na kware ka san dai ba za ka tashi ba. To wannan abun in dai an bi shi wanda ya kamata wanda muke nan muna bi shi ana tallafa maka don ka samu ka tashi ka samu ko bashin nan da ka dauka wajen banki ya zama to assurance ita kuma za ta zo ki a ka ci gaba da aikin ka ni na kawo maka an gare ne ka badda zai kawo maka tallafin don ka samu wannan taki.
Daukan inshora a kasashen Afirka musamman a nan Niger wani tsari ne da mafi yawancin masu ababen hawa ke ganin sa tamkar na tilashi don kaucewa haduwa da fushin hukuma ba wai don kare kai daga asara ba. To ko ne tabbaci kamfanonin inshora ke da shi kan cewa a wannan karin inshora za ta amfani mai ita? Jibril Talatu mamba a kwamitin inshorar manoma shine shugaban kungiyar masu kamfanonin inshora.
Asuransu wagga ta manoma kasashe da yawa sun gwada wayan da kaman kasashe mu kama da juna in suna nan ga gwada don mi mu ba mu a nan Niger ba za mu
jaraba
ba. Tare muke da gwamnati tare ke da kasashen waje insha Allah tsari da kashe za a samu ba wani shakka.
An dai bayyana cewa a yadda tafiya ta kama hanya akwai yiwuwar soma aiki da wannan tsari a shekarar 2023. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Barma yanzu kuma bari mu shakata da wannan wakar.
Najeriya kabilanci fada
Adalla, yanzu kuma ga Hassan Tambuwal da rahotanni na musamman.
Wasar damben gargajiya wasa ce da mutane da yawa ke dogara da ita don neman abinci. Na ziyarci wani gidan dambe a kusa da titin express a Kinyale waje da birnin Ibadan, inda ni tattauna da mai gidan damben, ɗan damben da wani mai kallon dambe a game da yadda damben ke tafiya.
Sunana Aminu Bature Kuceri, zamfarasa ta safi local government national chairman na damben gargajiya na ƙasa baki ɗaya. To alhamdulillah, damben gargajiya yana tafiya inda ya kamata, kuma yana da matuƙar supporta yadda yanda duka ke tsammani, tunda a yanzu dai damben gargajiya kowa ya sani a wasan Hausa na ƙasa Hausa na mun gargajiya babu wasan da yake da supporta da mutane kamar damben gargajiya.
Kana da gidajen dambe da yawa a Najeriya?
Tabbas ina da gidajen dambe, kamar yanda nake da shi a Lagos State ba wani mai gidan damben da ya wuce ni, haka kuma a Oyo State ba wani mai gidan damben da ya wuce ni.
Kada dai kana wannan sana'a ta gidajen dambe?
Gaskiya ne, na daɗe sama da shekara 22.
Me ya jawo ra'ayinka ga shiga wannan sana'a ta gidajen dambe?
To tun da na tashi tun ina yaro nake jin labarin dambe, kuma nake ganin dambe da manyan mu da kakannin mu da zuwa uwayen mu, mun gane su suna sha'awar wasan dambe.
Kamar yanzu nawa ake shiga gidan dambe?
Don akwai babban dan wasa wanda ƴan wasa ke sha'awa, ana kan karbi 500. Idan kuma babu ƴan wasa akan karbi 200. Yanayin yawan ƴan wasan da ke cikin gidan wasa ne samun abinda zaka ba ƴan damben nan, kudin abinci da kudin dakunan da za su kwanta a hotel kenan. Saboda dole ne in zaka yi dambe sai ka aje gidajen da zaka aje su masu kyau, sannan suka aje wanda zai rika kula da su saboda harkar rayuwa ɗin take.
Kamar yanzu su wane ne manyan ƴan dambe ko ke wannan gidan dambe na a Kinyale Ibadan?
Akwai manya-manyan da tabbas, kamar irin su Bahago na Jahila, kamar irin su Dogon Shegiya Mota, kamar irin su Bahagon Alin Tarara, kamar irin su Bahagon Dogon Bodin ga su Dogon Bodin ga ma baki daya, duk suna cikin wannan gida. Kuma bangaren Gurmada muna tare da su Dogon Kyallu, muna tare da Aljanin Dogon Kyallu, muna tare da Hassan da Usaini da su Dage, duka dai muna tare da su baki daya cikin Gurmada. Kuma bangaren Makudu kamar su irin su Fire to Fire, kamar irin su Musa Shagon Bahagon Gurgu, kamar irin su Dakin.
Yanzu a wannan gidan dambe na a Kinyale Ibadan, akwai wanda ya taba ajiye mota ko mashin domin a yi dambe?
Gaskiya babu.
Ko da yake dambe wasa ce, amma ana samun hadari inda za a buge mutum ya suma, a buge mutum ya kari, a buge mutum baki haƙori su fita, sannan kuma a buge mutum a mai rauni. Ko ka yi la'akari da wannan kafin ka kakkafa waɗannan gidajen dambe?
Wannan gaskiya ne, idan ya samu kuma akwai likitoci da ake tanaji wanda suke duk abin da ya faru suna nan gehe, da abu ya faru na bangaren likita sai ya diba nan take zai zo a dauke shi a kai ma likitan ya diba.
Suna ne na gaskiya Hassan Abdullahi, fara waɗannan wasa sannan to ana ga samun dake. Gaskiya ni da ka nake ne, amma kodan ni da yanzu kuma na ga dan mata shiga ra'ayi a lokacin ina zuwa gidan dambe da abokaina irin shi shagon sigari suna jana yawo, ko na ga dan mata shiga mun ra'ayi
na ke gyara da.
Gaskiya ne fa ka nake ne
na
gyaran auto jiya boys,
na karamin mota ko babba?
Karamin mota.
To ya sana'ar dambe ke tafiya gare ka yanzu?
Gaskiya ni sana'ar dambe ne ba abun nan ce sai je guja sa albarka.
Kana biyan ma bukata?
Gaskiya alhamdulillah.
Kamar ai ni ka taba dambe da mutum nawa?
Wani kana aiwa ma ka fito baka dambe ba, kuma kana aiwa ma duka ka samu dambe ke daya ka biyu har bira shi dama ku dambe da. Idan kana karfin mu ka daga daga dambe za ka dambe ban Allah.
Ko akwai wata rana daya da ka buge mutum biyu ko uku sun ka fadi?
Gaskiya ne ba mu mutum uku ba, amma na buge mutum biyu.
An taba buge kaso biyu da rana daya?
Gaskiya an taba buge kaso uku ma taba.
Yanzu cikin wurin damben nan ko akwai wanda in ka ganshi kana jin tsoro?
A gaskiya na cikin damben da duri tura ga damben shi, gaskiya ne ba zan kaiwa ce gaba na fadi yanzu.
Akwai wanda ma bugun da baka mantawa?
Gaskiya mu gida akwai shi.
Wane na?
Bawo Audu.
Ni suna na Jahila.
To me yasa ake kiranka na Jahila?
Gaskiya ni sunan ya dan jima ba ya ga dan da aka samu sunan ba.
Ba ni ne ne sunanka?
Suna na Kwarai. Suna na Nasuru.
Me yasa ka shiga harkar dambe?
Kawai gaskiya sha'awa ce da gani kuma ana yi. Ina gani yau da gobe, ina gani yau da gobe, yasa ra'ayi Allah kuma yayi ana hanya abinci na yake.
Wane gari ka fara dambe?
A dole kai na fara dambe.
Lokacin da ka fara dambe mutum nawa ka buge?
Gaskiya duk da wanda muka yi dambe shi ko dai mun buge shi ba zai share kyat. Gaskiya
to lokacin nan da ka fara dambe akwai wanda ya buge ka?
Lokacin na fara dambe ba a buge ni ba gaskiya, sai da ma na fara wannan dambe sannan nan dan samu an ka zan ka buge ni gaskiya.
Kamar yanzu shekara nawa kana wannan wasa ta dambe?
Na dan kai shekara kusan cikin ta 10 yanzu ina dambe.
Da wani gari da wani gari ka yi dambe?
Da dan jima ina dambe kebe gaskiya.
To bayan jihar Kebbi waɗanne jihohi ka je ka yi dambe?
Na yi dambe Neja, Amina, na yi dambe Abuja, nayi dambe Lagos nayi dambe Ibadan ba inda ban yi dambe wannan
askin wuraren nan da kaje kai dambe ina ka sha da dadi
ba babu yadda ba ta garantiwa muna shan wuya wani wurin wani muna jin dadi
akwai wani dambe da kai wanda an ka kashe ka ba za ka iya mantawa ba
akwai dambe da aka kashe ni inda ba zan manta ba
waye kashe ka wannan dambe
danben na wanda ya kashe ni mai karin champion a birnin Kebbi
to kai ko akwai wanda kashe ya ma dadi shi ma ba za ka iya mantawa ba
insha Allah na kashe bagon Zayano ba gaskiya ba zan manta ba
nana bago mai bulala sunana one ba two ba dan akwai wani akwai
me yasa ake kiran ka bago mai bulala
abin da yasa ake kiran ka bago mai bulala tun lokacin ina matashi yaro karami ina koyon dambe to a lokacin kuma ina matsayin bagon shagon dan sarki sai mai gidan nan mun ka dan samu ala da shi kuma a lokacin Allah ya min zayan hannu duk wani yaro matashi abokin dambe na ko mi sauyin shi sai na duka jere a jere kusan 6-7 a cikin shi shine mawakin ya ga ewa wancan sunan bai dace da ni ba kawai ya fitar da ni da bago mai bulala to ana min bagon shagon rusi an kama ce min bago mai bulala kuma sunan ya anshe ni kuma Allah ya taimake ni ga sunan duniya duka da ta sani da sunan dai ha ya zama to ni ma yanzu ga Allah ya taimake ni ma na aje yaran matasa wanda ya zama to ita duniya ma na yi da su
yanzu kana cikin gurumada ne ko kana cikin Jamus
ni gurumada ne na asali bakin gurumada
cikin Jamus ko Kudawa ko akwai wanda kake shakka kai dambe da shi
sai dai a samu mai jin shakkun dambe da gaskiya ba wanda zan ji shakkun dambe da shi saboda a yanzu ga bakin dan dambe da ke tashi a shekara 10 zuwa yanzu nan ba wanda bai bige ni ba wanda duka gabe bige ni ba shine yana ban respect ni ma yana ba ni nashi
a wasan dambe ana azama mutum mota ko azama shi mashin an taba azama mota ko mashin don kai dambe ko kudi
gaskiya ba to azama mota ba eh dambe ko mashin amma kudi kam ba irin kalar kudin da gaskiya ba a samu ne dambe ba kuma ba dan dambe da ya samu kudi wanda ya buga ya samu wanda ban samu irin sa ba
a dambe guda kamar an taba azama nawa
eh 150 a azaman 100 a azaman 200 a azaman 3 a azaman 30 a azaman 50 a hassa mai dambe rago mai dambe mashin an mota din mai dambe mota din Allah bai kaddara ni ne rabon doka ba
ka ci wadannan kudin
na sha cin kudi kuma an sha cin sugare ni
ka koya ma yare da yawa wannan wasa ta dambe
na koya ma wani yaro wanda ake ce ma wani farko dogon mai bulala ina da auta ina da bahagon mai bulala wanda nake ce ma shine tu
wannan wasa dambe tana da matsaloli menene matsalar wasan dambe
shi dambe baya son garaje ba abin da ke kashe dan dambe ga dambe irin garaje
sunana Uba Haruna daga Kano State Rana Loka Game kuma abu da yasa na kira yan dambe ni ma mai jina yan dambe duk gidan mu yan dan bane
to kai kai dambe
kai dambe
yanzu ka bari
na bari dambe wallahi
saboda ni
saboda yanzu girma ya zo mana ce yaran ya amma ina da shakona nan yanzu
amma kana kuma goyon bayan yan dambe yanzu
ina goyon bayan yan dambe tunda kullun sai na zo kallon dan bane na zo na ga kuma gurma da alheri ne wa jami'a da alheri kowa da kowa na wani
Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaida Hassan Tambuwal yanzu kuma ga labarin wasanni
wasanni a takaice
mataimakin kocin din aka haka koka David Okulu ya ce ya yi imani da Fobias za su iya rama ci uku da nema da Real Bamako ta yi musu a zagayen farko na gasar CAF Confederation Cup AFCI za ta karɓi bakuncin AS Real Bamako a zagaye na biyu da za a yi a nan Accra Sports Stadium a ranar 15 ga watan Oktoba shekara ta 2022 inda tilo su yi nasara da akalla goluka guda hudu su iya samun jira zuwa zagaye na gaba na ainihin gasar ta CAF Confederation Cup. Kasar Ghana za ta yi gumurzu da Portugal, Uruguay da South Korea a rukuni na AC a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 a kasar Qatar a shirye-shiryenta na wannan gasa. Kasar ta Ghana ta ɗanɗani ƙudurta da ci uku da nema hannun kasar Brazil. Ta ɗaufarsa a kan Nicaragua da ci ɗaya a wasanninsu na sada zumunci. Kocin ɗin Ghana Otto Addo ya yi amfani da wannan atisayi ne ya auna sabbin ɗan wasansa ya kuma iya zaben wadanda za su samu wacce gana a gasar game da abin da maga kujeran committee manajoji na Black Stars ya ce ne yana da yakini cewa Ghana za ta gabatar da ɗan wasa masu ƙarfi a gasar hukumar da ke kula da sha'anin kwallon kafar duniya FIFA da wani babban dandali wato metaverse platform dake da sama da masu amfani da shi miliyan 50 kowace ranar Allah sun amince su kulle kawance na tsawon shekaru wannan hurda ta kuma tabbatar da duniyar hukumar FIFA wani gawurtaccen yanayin wasanni akan Roblox gabanin su magasaccin kofin duniya na shekara ta 2022 a kasar Qatar yarjejeniyar ta danganci aniyar hukumar ta FIFA na samar da sabbin hanyoyi da kuma yanayi na nishadantar da masoya wasan kwallon kafar FIFA United FC Afirka ta Kudu na mika ta'aziyyarta ga ƴan uwa da abokan arziki da kuma abokai na ɗayan ƴan wasan kwallo da sun ka gama samun horo a academy wato wurin koyarwa na clubin da an kakkashe shi har lahira an harbi Chesley Jeftane da sanjin safiyar juma'a kamar yadda jaharar ta ruwaito yana tare da wani abokinsa a lokacin wadda shi kwarza ne bai samu ba dan wasan mai shekaru 23 na a cikin ƴan wasan da sun ka gama samun horo a academy din clubin kuma mamba ne na Peacemakers FC da ke shayar da cipa da ƴan wasa masu hazaka da kaifin hankali da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwan Allah Mukhtar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
so a gaida Radwan Allah yanzu kuma sai labare amma fa a takaice
tsaron kasar Ukraine na shirin yi wa manema labarai bayani kan tattaunawa ta baya-bayan nan ta kungiyar tuntuɓar juna tsakanin Amurka da Ukraine a Brussels a yau Laraba inda ministocin tsaro na kungiyar tsaro ta NATO su ma suka gana a can domin tattauna yadda za ta taimaka wa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Russia sakatare janar na kungiyar NATO Jens Stoltenberg ya shaida manema labarai yau Laraba cewa tattaunawar za ta kasance kan yadda za a ƙara ƙaimi wajen taimakawa Ukraine. Amurka ta ce tana duba buƙatar ƙasar Haiti na neman agajin tsaro, yayin da ake samun ƙaruwar taɓarɓarewar tsaro da tsananin rikicin jin ƙai. Babban jami'in diplomasiyya Amurka a yammacin yankin Brian Nichols na kan hanyarsa ta zuwa ƙasar tsibirin Caribbean ɗin a yau Laraba don tattauna halin da ake ciki. Wata kota a ƙasar Myanmar da sojoji ke mulkin ƙasar ta yankewa hambararriyar shugabar kasar Aung San Suu Kyi hukunci kan laifuka biyu na cin hanci da rashawa a yau Laraba a cewar mutanen da suke da masaniya kan lamarin. Sabon hukuncin ya hada da daurin shekaru uku da take yi yanzu haka. Ana zargin Suu Kyi da karɓar cin hancin dala 550,000 daga hannun ɗan kasuwa Man Wik sai dai ta musanta zargin kuma ana sa ran za ta ɗaukaka ƙara.
Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tayar da gabatarwa sai kuma Julie Ladas Gresham da ta hada mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya. Ma assalam.